daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 2 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato biyar kenan na safi agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
An tuhumi mutumin nan da ake zargi da kada mutane 8 a birnin New York da aikata ta'addanci. A halin da ake ciki kuma nan da nan batun harin ta'addancin da aka kai a birnin na New York ya dau salon siyasa. Sannan ɗaruruwan sojojin Habasha dauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia don yaƙi da Al-Shabab.
A Najeriya batun rashin samarwa ƙananan hukumomin ƴancin gashin kansu lamari ne da ma'aikatan ƙananan hukumomi suka ce yana nuna gazawar demokradiyyar Najeriya.
Wannan matsala ta ƙananan hukumomi muna ganin ita ce kadai babbar matsala da ta kawo gibi a cikin demokradiyyar Najeriya.
To a jihar Adamawa kuwa shin ina ka kwana ne dangane da shirin nan na baiwa manoma rancen kuɗaɗe?
Sai kaman ofa bine a share filin laki sai ga yace an ba wannan an rubuta to mutanen da aka rubutan nan kaf dan kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne.
Muna tafe da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane 8 a birnin New York. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa, ‘yan sanda sun harbe shi a ciki. Tuhumen da ake masa sun haɗa da na taimakama wata ƙungiyar ta'addanci da kuma lalata motoci. Ba a tantance ko yaushe zai fara gurfana a gaban kotu ba. An zargi Saifop da shekowa da motar ɗaukar kayan da ya hayarta ya doshi cincirindan jama'a da ke tafiya a lawalin masu keke da ake mahantan a ranar Talata, inda ya markaɗe mahaya keke da matafiya da ƙafa. Daga bisani motar ta gwabji wata motar bus ta 'yan makaranta. Sai Pop ya duro daga motar ɗaukar kayan, ya riko wasu ƙananan bindigogi biyu kafin wani ɗan sandar New York ya harbe shi. Masu bincike waɗanda suka yi mai tambayoyi yayin da yake kan gadansa na asibiti sun ce ya shafi makonni yana shirya kai harin.
A halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin na New York ya ɗau salon siyasa. Bayan da shugaba Donald Trump ya ɗora laifin kan wani tsarin bayar da visa wanda ya ce shi ne baiwa maharin Saifullah Saipov damar shiga Amurkan. Sannan Trump ya bayyana tsarin shari'a Amurka da cewa shirme ne saboda tafiyar hawainiya da tsarin ke yi. Saipov wanda ya faɗa ma 'yan sanda cewa ya shirya kai harin ne a lokacin shagulgulan Halloween saboda a ganinsa wato mutane da dama za su fi fitowa da yawa a kan titi. An gabatar da tuhumce-tuhumce kashi biyu a kansa jiya Laraba na aikata manyan laifuka. Trump ya ce yana so ya haɗa kai nan da nan da majalisar dokokin ƙasa saboda su soke shirin tsarin visa da Saipov ya yi amfani da shi wajen shigowa Amurka. Sai dai kuma waɗannan kalaman na Trump sun janyo soke-soke daga 'yan Democrat waɗanda suka ce shugaban ƙasan na gaggawar mai da al'amarin wani abu na siyasa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin gano abin da ya faru.
Ɗaruruwan sojojin Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia, kuma rahotanni na cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin Somalia a yaƙi da mayakan Al-Shabab. Mazauna garin Dolo na kan iyaka a yankin Gedo na ƙasar Somalia sun ce sun ga aƙalla motoci 30 ɗauke da dakarun ƙasar Habasha suna ƙetarawa zuwa ƙasar ta Somalia da yammacin shekaran jiya Talata. shedun da suka yi magana da sashin Somaliyanci na muryar Amurka bisa sharadin sakai sunayensu sun yi kiyasin cewa sojojin kasar Habashi kimanin 1000 ne suka shiga kasar ta Somaliya. Wani mazaunin garin ya ce motocin da sojoji ne da kuma na daukar kaya waɗanda aka girke bindigogi masu sarrafa kansu a saman su. Akwai dubban sojojin Habashi a kasar Somaliya a matsayin wani bangare na rundunar gamayyar sojojin Afirka ta Amusan da aka girke don su yaƙi Al-Shabab. Hukumomin nahiyar da muryar Amurka ta tuntuɓa jiya Laraba sun tabbatar da shigar sojojin Habashi din a cikin kasar Somaliya.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasan Myanmar na zargin makwabciyar ta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya waɗanda kuntatawa da sojojin kasar ta Myanmar ke musu ta tilasta musu guduwa daga kasar. Kakakin jagorar shugaban kasar wato Aung San Suu Kyi ya faɗa wa kafar labaran gwamnatin Myanmar ta Global New Light of Myanmar jiya Laraba cewa kasar ta Bangladesh tana jira ne sai ta amshi dala miliyan 400 na faɗaɗa matsugunai ga ƴan Rohingya 600 da ke cinkushe a matsatsin sansanoni da aka ajiye su. Wani harin da mayakan Rohingya suka kai kan 'yan sandan kasar Myanmar a watan Agusta ne ya janyo ramuwar gayya daga jami'an tsaron gwamnatin Myanmar, wanda kuma ya janyo gudun hijirar 'yan Rohingya da dama daga jihar Rakhine ta arewacin kasar zuwa Bangladesh. Kusan kashi 60 na 'yan gudun hijirar yara ne ƙanana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yakin da jami'an tsaron gwamnati ke yi kan musulmin Rohingya din a matsayin kisan ƙare dangi.
'Yan siyasar Burundi da ke gudun hijira sun ce za su fada cikin haɗari muddin suka koma gida, duk wada kiraye-kirayen da shugabanni ke yi a ƙasar ta Burundi da sauran ƙasashen yankin tsakiyar Afirka cewa su bar sansanonin su koma ƙasashensu. 'Yan gudun hijirar da suka yi magana da muryar Amurka sun ce suna tsoron bita da kullun gwamnati muddin suka koma Burundi, inda shugaba Pierre Nkurunziza ya ci gaba da kasancewa shugaban ƙasa bayan ya yi biris da ƙin amincewar da aka nuna a cikin ƙasar da ma waje game da yunkurinsa na neman wa'adi na uku a shekara ta 2015. Dambaruwar siyasa da kuma tashe-tashen hankulan da wannan shawarar ta shugaban ƙasar ta janyo sun sa Burundi wajen 'yan Burundi wajen 300,000 gudu zuwa makwabtan ƙasashe musamman ma Rwanda da Uganda da kuma Tanzania.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya batun rashin samar da 'yancin gashin kai ga ƙananan hukumomi batu ne da ya jima ana kai ruwa rana a kansa. Ya zuwa yanzu masu ruwa da tsaki wajen fafutuka ganin an 'yantar da ƙananan hukumomi na ganin babu abin da ke kawo cikas ga tsarin mulkin demokuraɗiyyar Najeriya kamar rashin baiwa ƙananan hukumomin 'yancin kansu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamiɗa Abubakar ya aiko mana daga Port Harcourt.
Na tattauna da shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya kuma da Ibrahim Khalil kuma ga abin da yake cewa
wannan matsala ta ƙananan hukumomi muna ganin ita ce kadai babbar matsala da ta kawo gibi a cikin demokradiyyar Najeriya, kamar yanda sakatarorin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu suka taba fadi cewa duk ƙasar da take tafiyar da gwamnatinta watan ba tare da mutane a ciki ba, wannan ƙasa za ta zama ta tsinci kanta cikin matsanancin talauci, matsanancin yunwa, matsanancin rashin tsaro. Wannan shine abin da muke gani yau a Najeriya. Haka zalika gwamnoni da su ne suka fi kowa cin moriyar lalacewa ƙananan hukumomi, da yawan su maganganun su sun canja a wannan lokaci sakamakon gwagwarmayar nan da ainihin ci gaba da fadakar da mutane da ci gaba da ganin gwamnonin nan kai tsaye ayi magana da su don su fahimci lallai ƙananan hukumomin nan ba an yi su ne saboda su ba, an yi su ne saboda al'ummomi, musamman kamar gwamnan jihar Delta mun gara da shi gaba da gaba a irin waɗannan zirce-zirce da muke kaiwa an wannan gwamna abin da ya fadi karara ya fahimci menene local government saboda haka a ra'ayinsa inda za a samar da ƙananan hukumomi kamar yanda muke ta fafutukar neman gyara ƙananan hukumomin nan to da a matsayinsa na gwamna yayi bacci da idan shi BRP yace amma a yanayin da ake ciki a yanzu a ce wata annoba ta samu a wani ƙauye sai an tafa fitikar yanda za a yi a zo a ganshi a sanar da shi wannan ba karamin gibi ne a tafi da gwamnati
ba Barista Kasimu Muhammad Sawwa lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma na tambaye shi yadda dokar kananan hukumomi take a Najeriya
ta kasance an daya mata gwaskwari ma da kamin zuwa fara wannan siyasa da gaba ɗaya kudaden su suna fitowa daga gwamnatin tarayya gaba ɗaya zuwa gare su ba sai sun yi wani hayan kuma to daga baya sai aka kawo wani kuma sarki dodo wanda yake ake ganin kamar bada kalace aka yi ta hanyar ainihin wannan doka sai aka canza wato ainihin tsarin mulki na cewa yanzu akwai abin da suke cema local government joint account wanda gwamnoni su ne kudin na local government din jiha ɗaya za su zo mishi ta yadda ya ga dama
yanzu dai yawanci idan ka kewaya ofishin kananan hukumomi a Najeriya za a ga cewa ka san kudaden da suke samu ana ba su kudaden biyan albashi ne kawai sai kuma abinda hali yayi don haka idan ka je harabar karamar hukuma musamman ma a farkon wata an gama aiki sauran sati uku za ka je karamar hukuma ka tarar da mutane kabilan Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya
A sab jama'a duka wanda ya yau zai hirgita san gaban tsoro
yanzu kuma sai batun noma inda manoma a jihar Adamawa suke kukan cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba dangane da alƙawarin da aka musu na basu rancen kuɗaɗe ƙarƙashin shirin nan da ake wa taken Anko Borrowers da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro kodayake kuma mun banki da shirin ke gudana a ƙarƙashin su sun ce an kammala komai ana jira ne a rattaba hannu akai daga Yaulaga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya fara da korafin wani manomi
sai dai kamar ofa bine an share filin laki sai ga yace an ba wannan an rubuta to mutanen da aka rubuta nan kaf an kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne kullum akan za a bayar ne saboda haka nan magana nan gwamnati ba ta daina cewa za ta taimaki talaka da sunan bashi ta daina cewa ma za ta kawo taki domin ta taimaka talaka ya samu sauki duk wannan ƙarya ne
Honorable Hussaini Gambo Bello kenan ya daga cikin manyan manoman shinkafa a jihar Adamawa ke ma ko kawo game da yadda kawo yanzu manoma a jihar ba su zama cin gaje shirin baiwa manoma rance da gwamnatin tarayya ta kaddamar ba wato shirin da ake walakabe da Anko Borrowers amma dai zargin cewa da gangan bankin manoma wato Bank of Agric yake baiwa manoma kudaden da babban bankin Najeriya CBN ya fitar da mai a baiwa manoma ƙarƙashin shirin na Anko Borrowers a jihar Adamawa to sai dai kuma shugabar gudanar bankin shiyar Yolama da Mary Buba a wajen wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin manoma da ma tallafa manoma a jihar ta ce ita Fatu ne ma ta kammala aikinta ta kuma tura shi kwatan bankin to amma kawai yanzu ba ta san ko an rattaba hannu ba ko kuma a
like everything on their table and they have sent it to the head of to the MD's office for payment
mun mun kammala tura sunayen manoman daga wannan shiya zuwa can shi kwatan mu dake Abuja kuma na samu labarin cewa an tura sunayen zuwa ga teburin MD to amma ko ba zan iya cewa ko an sa hannu ba ko kuma a amma fa ina da yakinin cewa za a kammala domin a samu biyan waɗannan kuɗaɗe
the MD's office for payment
to ko anya wannan taro zai kai ga share hawayen manoma a jihar Dr. Umar Bindir da ke zama sakataren gwamnatin jihar wanda ma shi ne ya jagoranci taron ya ko ba da ansa ne ma da cewa
in sha ma Allahu yanda kake gani mu zo nan karfe 2 mu tashi karfe 6 ai ba a banza bane ba wanda yake son shan wahala haka kawai kuma kaga mutane committee din mu ta kai mutum 20 ko ba haka ba a kasan nan ka tara mutum 20 su zauna awa 4 awa 5 ai ba don banza bane niyyar mu ita ce farar niyya na taimakawa tallafawa talaka kan noma in sha ma Allahu abinda yasa kenan muke taron nan muke ta tattaunawa
Malam Ahmad Umar Waziri shine manajan babban bankin Najeriya CBN a jihar yace yanzu kan sun ma gano bakin zaren
mun fara kuma mun gano kurakuran mu dama burin mu mu yi na farko mu kare mu ga inda kurakuran suke mun riga mun yi wannan kuma Allah ya ce muke mun gano kurakuran
to yalla bai kamar me kuka gano
akwai kurakurai na wajen samu su manoma din akwai kurakurai na wajen fannin bankuna yan kasuwa a deposit money bank akwai kurakurai wajen inda ake samu kuɗin nan da sauran su so duk waɗannan kurakuran mun riga mun fahimce su yanzu kwarai da gaske kuma insha Allah yadda muka shirya wannan noma rani za a samu fiye da yadda ake tsammani insha Allah
kimanin naira biliyan 44 ne dai babban bankin Najeriya CBN ya fitar da min talafa manoma inda kawo yanzu kusan jiyoyi 29 suka so mucin gaje shirin yayin da kuma babu jihar Adamawa a cikin jerin jiyoyin da shugaba Buhari lissafa da ma yaba gwamnonin su a kokarin da suka yi kan harkar noma batun da su koke ganin fa akwai abun dubawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cewa
eh idan mun bude aisin da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja zamu yanda zamu yi gloves ya tashi zai ji ma yana aiki kuma dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jima
wani matashi kenan mai dogaro da kai da yake gyaran kwayayen wutar lantarki da suka baci idan ku biyo mu a shirin mu na hantsi za ku ji yadda yake samun rufin asiri daga wannan sana'ar ana dai tare ne da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogonan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 ga Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba ku da ba tambaya nike da
ina da shekara 13 aka yi mini aure ni da abukiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara 13 uku gare mu da aka yi mini aure
ba musa almin nan na tun da wuri saboda na cikaskin da ake samu da yawa mun yi san kamar yara a bar su su nuna sosai
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Shugabannin kasashen Canada, Malawi, Uganda da kuma Zambia tare da hadin gwiwar asusun tallafawa kananan yara UNICEF da asusun kula da yawan al'umma UNFPA da kuma cibiyar tarayya Afirka sun gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman yayin taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na 72 da nufin shawo kan aurar da yaya mata da wuri. Kididdiga ta nuna cewa jamhuriyar Niger har yanzu tana kan gaba wajen aure da yaya mata da wuri a kasashen duniya inda aka yi kiyasin cewa ana yi wa kashi 76 cikin 100 na mata aure kafin su cika shekaru 18. Ta haka shirin domin iyali zai bibiya kan wannan matsala da nufin gano abin da ke haifar da daukar wannan mataki da illarsa ga ci gaban iyali da kuma matakan shawo kan wannan matsala. Zamu kuma fara yin shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilin Musulmi Mummuni Barma ya hada mana.
Bayanai na nunin mata kimanin 700 da yanka ne ke kamuwa da matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a jamhuriyar Niger. Aurar da ƴan matan da ke da ƙarancin shekaru na kan gaban dalilan da ke janyo wannan matsala. Malama Diko ta taba tsintar kanta cikin irin wannan hali.
Ina da shekara 13 aka yi mini aure. Ni da abukiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara 13 gare mu da aka yi mini aure to mijin nan da aka yi mini aure ma ba mu sani ba sai dai lokacin nan da aka daure aure aka kai mu gidan mijin mu duka ba mu san mijin mu ba shekara guda ne na yi gidan miji da na sa mu ciki ba mu tai likita ba kawai mu wajen mu lokacin nan in mutun ya tahi awo sai a ce tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo eh wannan akwai kunya mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan sai dai mutum aihuwa na biyu dai kuma auren nan da aka yi amini baba na biyu wannan sun samu matsala tsakanin su gudan nan yake ka a yi arme tun da shi ba ya so baba na wanda ya aihe ni to yaya shi ma yake sai dai an yi auren nan to tun lokacin nan sun samu matsala dana zo na aihu ma baba na take tunda shi ba ya so auren nan inda aka yi aure in matsala ya ta ya samu wallahi shi ba buruwan shi haka nan ne kuma dana aihu kowa bai zo ba
yawaitar wannan matsala da ke takaita sha'anin karatun ƴan mata ya sa kungiyoyi masu zaman kansu irin su Dimon kaddamar da ayyukan fadakarwa da na jin kai don ceto rayuwar ƴan matan da suka fada irin wannan ukuba inji shugabar wannan kungiya Salamatu Traore
ga iyaye su ba ɗiyan su su buɗan musu hanya da ke sa su samu ilimi su yi karatu yarinyar da tai karatu macen kwarai ce tunda gobe ita ma iyalinta ta ba su ilimi kuma ta kula da su sosai
gargadi da jan hankulan jama'a game da illolin da ke biyo bayan aurar da ƴan mata masu karancin shekaru wani aiki ne da ƴan majalisar dokokin kasar Nijar ke ganin suna da gudunmuwar da za su iya bayarwa domin cimma nasara a kansa Honorable Lamido Mumuni Haruna na da irin wannan tunani
kasa a cikin al'adunmu irin waɗannan aure ana yin ba don aure a yi shi mace ta koma gidanta ba alal misali in na dauko maka wajen hilla ne a abinda muka sani a da iya mace in an haife ta ana iya an ce an kama mawa ne tun tana karama ko koran da aka haife ta ma sai a ce wane ya kama ma wace yaron shi to waɗannan abubuwa da ake yin su a lokacin nan don ka aje a shika wani sha'ani ana wasu abubuwa da ita da ta tashi an san matar wace ce amma sai ta kai shekarunta za ta koma gidanta amma yanzu akwai dabi'o'i da yawa da ake yi waɗanda ba daidai bane
masana a fannin halittar jikin dan adam sun bayyana cewa shekaru 18 da haihuwa su ne aka tabbatar a matsayin na cikar budurcin ya mace saboda haka kungiyoyi masu zaman kansu suka dukufa ga ayyukan ganar da al'umma muhimmancin mutunta wannan sharadi da dokokin kasar Nijar suka gindaya Hajiya Maimuna Madam Dulai na daga cikin shikashikan wannan aiki
ba mu sa almin nan nutun da wuri saboda na faɗa maka cikaskin da ake samu da yawa mun hisan kamar yara a bar su nuna sosai kuma su tahi hallo kuma su samu incin kan saboda yau ko uwarka da ubanka talaka ne in dai lalle azimin kai karatu ko baka samu aiki ba lalle kana iya wayar da kai kuma ka san incin ka ko takarda aka kawo ka iya karanta da ita tunda ba lalle sai karatu ba amma kai da kanka sai ka kiya ka ce nayi karatu an bani bayani lalle tunda wuri bani tahiya in ta yin yawan almi saboda akwai abin da yake iya faruwa gare ni wanda lalle azimin zai kawo min cikas
akasare uwaye mata ku ne kuka fi daurewa wasu maza gindi domin su aure ƴaƴan ku saboda watakila suna da arziki ko kuma wasu manyan mutane ne ko kuma suna da wani iko haka
ai wani fanni su mazan su da kansu saboda harkar talauci na faɗa maka ana iya amshi kuɗi dan saboda mutun ya zo da katuwar riga kawai ka dauki ɗiye ka kai ka bashi rishin sani inci saboda mace wata rana ba ta incin ta yi ma magana a cikin gida namiji ne ke magana to shi yasa muke son wannan duwayen kai ne muna so lalle su sake yanayin ra'ayin su san menene ina ne duniya ta sa gaba
fifita al'adun gargajiya tamkar wani abin da ke kunshe cikin tsarin addini wata dabi'a ce da wasu mutane ke labewa da ita domin aikata abubuwan da ke cutawa rayuwa duk wanda cewa malamai sun sha kwatantawa jama'a a kaucewa irin wannan shishigi mafari kenan da kungiyar Wheel Federation Niger ta so mutuntubar Somali da ƴan mata domin su gane illolin rungumar al'adar da ba ta da amfani duniya da lahira
mun san da aure yana da hacci aure in yarinya bata kai ba ba ta yata ba da hacci aure wasu yara kun ga yanzu tun shekara 12 sun ga wanci shekara 12 an yimta aure ta doki ciki jikin bai tsira ba ba ta iya taifu to shine mun ka tara yara hakkin su ne su za su kokuwa da wannan a samu a ba su hakkin su aure wajibi ne amma yarinya ta kai aure sannan a yi mata wannan kuma wajibi ne
wasu matasan da na tantauna da su akan matsalar auren wuri sun bayyana min cewa a halin yanzu kan magiya waye mu fara da jin Ramatu Mai Dawa
wannan babban matsala ce sosai saboda in ba ta tsaya ta yi karatu ba ita ma ba ta iya ba ɗiyanta tarbiya sosai kina an bar ta ta yi karatunta tana iya zaɓan mijinta wanda take so a daidai lokacin da ya kamata kuma su samu yara na gari ta ba su tarbiya na gari gaskiya ina ganin muna iya yaƙi bisa shi saboda a hana muna iya waye ma uwayen yara kai bisa wannan auren na dole ko kuma na wuri a musu aure da wuri bai kamata ba gaskiya a jira har lokacin su yayi kuma a biya musu karatu
sunana na Fatima Tijirayen kamar yadda aka sani ni dai shawara da zan ba uwaye na su bar yaransu su yi karatu su samu aiki don saboda in sun samu aiki za su iya taimaka musu su kankan su yayin nasu za su iya taimaka ma yannan su za su iya taimaka ma ko mijin nasu suna iya taimaka ma ko uwata tana iya taimaka ma ko dai wasu ƴan uwana ta duk da aganganta tana iya taimaka musu kuma iyanta za su iya samu rayuwa ingantacciya
dagewa domin samar da kyakkyawar rayuwa ga matasa har zuwa lokacin da suke iya daukar dawainiyar kansu wata hanya ce mai fa'ida ga ci gaban kowace al'umma
ita diya mace abunda ake so in ta je ɗakin ta tana da ƙarhinta tana da lahiyarta tana iya ta yi aiki yanda ya kamata ta bada yaro ta aihi yaro ta iya ta dauke shi ta bashi nono yanda ya kamata don yaron nan ya samu lahiya to in aka dauke ta ita yarinya ce karama an mata aure ta haihu in ma babu matsala a cikin haihuwan ya za ta yi rike yaron ta bashi tabi'a yanda ya kamata ba daidai bane irin waɗannan abubuwa a tattauna domin mu duka da kake ganin mu muna da yoyi an mata ba ma so abin da ya taba su shine ya kamata a duba a gani da malamai da sauran hukumomi menene ya kamata a yi
alƙalaman kididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin 100 na al'ummar Nijar dukkansu mata ne haka kuma bayanai yake nunin sama da kashi 70 na yawan jama'ar ƙasar matasa ne yayin da masana ke cewa yankunan Maradi da Zandar ne yake kan gaba wajen aurar da yara ƙanana saboda dalilai masu nasaba da matakin kare 'yan mata daga matsalar ɗaukar cikin shege
a kai da Malam Sule idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Nijar domin gano hanyar shawo kan wannan lamari yanzu madadin wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakai
to gaida Grace yanzu kuma ga wata sanarwa
Asawai gari masu koya ma ƴaƴanmu daga matan minista, matan commissioner, matan director, matan wasishi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka esta da cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a gashi ana saka yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeje ba koyi ba koya musu kai ba
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hanti domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To da kuma ka nemi kawo ga labarai a takeice.
To a takeice masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane 8 a birnin New York mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa ƴan sanda sun harbe shi a ciki a halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ya ɗau salon siyasa bayan da shugaba Donald Trump ya dora laifi kan wani tsarin bayar da biza ɗaruruwan sojojin Habasha dauke da manyan makamai sun ketara zuwa cikin ƙasar Somalia kuma rahotanni na nuna cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin Somalia a yakin da take yi da mayakan Al-Shabab ƙasar Myanmar na zargin makwabciyarta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya waɗanda kuntatawar da sojojin ƙasar Myanmar ɗin ke masu ta tilasta musu zuwa wato gudu daga ƙasar
masu haro da kamar kawo ƙarshen shirin mu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 a kogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bako kina gogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda Idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni da labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com In zama da din shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai injinin mu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa sai mun hada a shirin mu na hantsi daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.